domin fare wada harjisi da yawan barna ba kariya.
Arewa a yau.
Masu sauraro, barkanmu da kasancewa shirin Arewa a yau da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi 19, kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararan bar yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. A makon jiya mun ji yadda ilimi ke sauya rayuwar yara mata na Arewa daga bakin Hajjia Hafsat Muhammad ta ofishin ma'aikatar gona ta tarayya da ke Bauchi, inda muka ji kuma irin kalubalen da matan ke samu wajen shiga makaranta da yadda iyaye ke tunani kafin yin haka. A sabon shirin nan za mu ji yadda mahaifinta ya yi tsayin daka don ta yi karatu, alhali a lokacin mahaifiyarta ba ta san hakan.
Arewa zumun ta samu duhu sai nishaɗi sai sharholiya sai alfahari da yawan kwafi.
Saboda ba mu damu da ilimin ba, mukan bar komai sai mu zo mu zama liability to mazajen. Ta kwajen kuduk su kuma matan ne suke ilimi, in ka duba yanzu wa'ensu abubuwa a kudu za ka samu mata manya-manyan mutane, a medical doctors, a lawyers, a this and that, dai suna rike matsayi da yawa. Sannan kuma mazajen su galibi ta wajen kasashen inyamuran nan su ba su damu da ilimin ba, yawanci kasuwanci suka sa a gaba da hand skills, su babu laifi. To mu anan ba one a nan Arewa, amma su kaman balan suka yi, mata sun yi ilimi, maza kuma sun koyi sana'a.
Shikenan, kowa yana da abin da zai kawo gida.
Yawwa, yes, amma za ka ga wata matan director ce a federal, mace nyamura, mijinta kuma dan kasuwa ne yana sayar da spare part. Ni na san wannan akwai su da yawa a Abuja, ina da kawaye haka. Za ka samu mazajensu inyamure kasuwanci suke, matansu kuma aikin ofis suke.
Kamar ki Hajjia Hafsat, da iyayenki ne suka dage sai da kika yi karatu, ko ke ce kike tsayin daka sai da har kike nisa a karatu?
A ni babana ne ma ya tsaya ne karatu. Mamana kam Bahaushiya ce, ta ki karatu, ni har sai da ta kai babana kotu ma kan ilimi na. Wallahi tallahi, har shari'a aka je a bukur, ni yar bukur ce a nan Jos, sai da ta kai kara gurin alkali wai an kai ni makaranta. To da ta kai kara dai aka zo aka daidaitu, sai alkali ya ce ayi hakuri, in ya tashi a aiki zai zo gida. Haka kuwa da aka tashi bai je gida ba, ya zo gidanmu, sai ya zo ya wayewa mamana kai, ya ce ta yi hakuri. Ko da shi ke ita dalilin ta wai makarantar za a kai ni wai na mission ne. To shi ne ɗan kawo matsalan, da kuma ka san iyayenmu na da ba ilimin su kai ba sosai, so ba a san muhimmancinsu ba, muhimmancin ilimin ba.
Yanzu dai Hajjia Hafsat, kina jin daɗin ilimin boko da kike?
To alhamdulillahi, tunda a dalilin ilimi na dai ni ma na taimaki wa'ensu, na yi sponsorin wasu, kuma ita maman na wannan duk da ta ƙi makarantan, kaga ita ma na tallafa mata. Ana zaune lafiya da wa'ensu da nawa da wadda ba nawa ba, duk an ba da tallafi a matsayina na ƴa mace. Amma inda wadda bata je makarantan ba ne, kaga komai sai an yi mata. Amma ni a dalilin ilimina na riƙe kaina, kuma ina wa wasu, ban ce ni a'a ai ni mace bace, don haka sai namiji. Amma a dalilin ilimi kaga na tsaya da kafana. Mahaifina mahaikacin kuzani baya raye.
Ba boko yi ba, amma yana ganin muhimmancin karatu ne.
Ai boko babana, mama ta ce ba zai bata yi ba.
Ita tana raye kuma lokacin abinda bata hango gashi yanzu kike taimaka mata.
Ta rasu ita ma last year.
Amma dai kafin nan tana ta sa miki albarka, ta gano dalilan karatu.
In Allah ya yarda, kullum tana mun addu'a, tana sa mun albarka. Wata ran ma har mukan tsokane ta. Mu ce mata da kin ce kar mai makaranta, to gashi yanzu sai dariya kike yi, kuma abin da aka baki ke kike taimaka makwabtanki ke ma. To inda ba mu yin bafa, me zaki ba makwabtanki da kike burin kullun a cikin ki taimaka makwabtanki wadda ba su da ƙarfi?
Gaskiya Hajjia Hafsat, in kina da ya shin zaki dage sai ta yi wannan karatu?
Insha Allah, ina da ƴa mace tana karatun ma.
Kuma sai kin ga ƙarshen biro dai a bangarenta?
Ba dai ƙarshe ba, dai gwargwado, in ya so kuma sai ya yi aure a ci gaba.
Mun gode Hajjia Hafsat, sai wani lokaci mun samu damar shigowa Bauchi, mai wata zantawar da yardar Allah. Yanzu ga ƙarshen bayanan ribar koyon sana'o'i haɗe da karatu ga mata daga bakin Mrs. Miriam Iliya da cibiyar bunƙasa rayuwar mata ta Rahama da ke Bauchi.
Yanzu akwai abin da yafi ɗinki ne fashion design. Mata dukka yanzu suna cikin fashion, maza ma na ga sun shiga yin fashion. To idan tailoli ba su iya ba da me yaya za a yi fashion din, ai idan kai kina da keken ɗinkin ki, ai alhamdulillah dan kuɗi kam ba za ki rasa ba. Ban ce za ki yi arziki ba, wani ma idan suka buɗe da yawa za su yi arziki. Amma wanda muke koya musu ba na arziki ba, na biyan bukatunsu ne. Idan miji bai samu kuɗi ya kai ƴaƴa a makaranta ba, ki iya tallafa wa ƴaƴanki don su je karatu.
Mama, wace shawara za ki bayar ga gwamnati da sauran hukumomin duniya, me ya kamata su kawo domin ya ƙarfafawa mata gwiwa su ci gaba da karatu?
A ci gaba da mass mobilization akan dukkan mata. Ya kamata mace ta yi abin da za ta yi, ko ta yi karatu ko ta koyi sana'a, da duniya za ta tashi gaba ɗaya. Gwamnatin Najeriya, kowane ward a san yawan ƴan mata a wurin da waɗanda ba sa makaranta, a san abin da za a yi musu, domin zaman banza ba ta da amfani. Sai ka ga a yarinya a ce kafin ta yi aure ma ga abin da ta samu kanta ciki. Kuma maza suna da wani irin hali, mentality, suna raina mata ko kuwa su samu advantage akan yarinyar da ba ta yi ilimi ba sai su ɓata ta. To kaga da yarinya ta yi ilimi, ko da shike bance baya hana ɓaci ba, amma yana taimakawa, domin idan tana da sana'a she is very busy. In ta gaji da rana da daddare sai bacci. Ya mace ko idan ba ta gaji da rana ba da daddare, abinda za ta nema daban ne.
So ya kamata kullum ya zama akwai aiki ko karatu, ko
kullum ko aiki ko karatu ko aikin hannu ko sana'a ko menene. Ya mace ta kullum tana da abubuwan tunani, gobe me zan yi, kaza ya zan yi improving aiki na. Idan ɗinkin wani style ne, za ta shiga internet, za ta dubi magazin, don ina ganin su da magazin waɗanda ba sa iya shiga internet sun saya suna koya, domin su koya jama'a ko ko su ɗinka ma jama'a a gani, domin ki rika samun customer.
Ya zama misali yanzu inda hukumomin nan za su kafa cibiyoyi na taimakon mata irin wannan. Za a iya dabarar da za ana sa karatu a maida su kamar makarantu ne, in yaran suka zo za a iya ba su certificate su koyi karatun da ake bukata a wajen?
Ana yi sosai. Ai, kwanakin baya gwamnati ta bude a jiji a second chance ake kira akan matan da bata gama secondary ba, za ta iya komawa, tana aurenta, tana makaranta, tana sana'a, duka a wurin akwai. Daga baya sai na ga gwamnati kuma ba sa yi, amma har na san waɗanda na san su. Da ina principal ne a sa'a zungur a nan, akwai waɗanda da sun je wannan wuri kuma an yi employing ɗinsu, sun zo suna karantarwa makaranta na, kuma sun iya abu, ba wai ba su iya ba, amma da girmansu aka ɗauke su suka je makaranta. Idan da gwamnati za ta yi haka, ta buɗe sakwancin ga ɗinki a gefe, ga karatu a gefe, ana ta yi a buɗa, kowane anguwa a ce akwai, ko a haɗa anguwa biyu gashi nan a senta haka akwai inda ake koyar da karatu da sana'a. Duk wanda bai samu karatu a da ba ya je can. Zai yi, don da sun fara second chance na ce maka ya yi.
Mama, wannan abin ya burge mu. Second chance wato a cikin makarantu ya dace a buɗe waɗannan second chance, kuma za a iya samun irin wannan wajen na ku sai a yi second chance.
Za a iya yi second chance, domin da baka samu kayi a da ba, a yanzu a girman ka za ka yi.
Har maybe watakila ba za su tafi ma su
da a ko wanda taje ta yi degree, sau da yawa suka je degree under second chance. Da UNICEF tana ba mu kayan sana'a, mu kokkoya mata sana'a. Akwai ran da na yi ado da wani biz, aka tambaye ni ina na samu wannan biz, na sai a Rahama aka yi.
Mun gode iyaye mata. Mata sai a yi karatu, a kuma koyi sana'o'i irin na hannu don samun abubuwan dogaro da kai. Masu sauraro, da wannan muka kawo ƙarshen shirin wannan makon gobe in Allah ya kai mu, za mu dawo da sabon shirin. A madadin muryar Amurka da ta ɗauki nauyin kawo muku shirin, ni Nasiru Adamu El Hikaya da na shirya kuma na gabatar ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.
To sala kai sai ku himmatu don ku gyara ƙasar ku da gaskiya.